نعم أتيت نعم
فقال له الظروف نرى أيوة في زمو يند أبيك تفيا بعيد عن أدم يقدر هذا يسام بني الحمد لله wannan waje ne na manyan bayi na Allah na manyan masu kaunar manzo sallallahu alaihi wasallama kuma wannan tsari da aka dauka tsari ne mai kyau wanda yake wajibi ne a kanmu ya zamo da mu ake yin musamman a yau a gaskiya zamani a gaskiya ko mun so ko mun yi gaskiya dole a faɗi gaskiya ilimi a yau ya fara yin wani waje littattafai sun yawa rubuce-rubuce sun yawa amma a gaskiyar labari in ka dubi ilimin shi a kansa sai ka ga yana wani waje saboda wasu abubuwa masu ɗauke hankali ko wasu hanyoyi da ake bi a yau na ilimin wanda ba irin wanda aka sani a da ba za mu ce za mu yi gaba da duk wani abu da ya zo sabo ba amma sharadi ya zamo zai ba da abin da ake da shi a da menene amfanin a ce abu sabo ya zo amma abinda ake samu a nada ba a samu a shi me kenan haka in ya zamo sabo ya zo ya kawo cigaba yadda ake samu a da ya karu sai a ce alhamdulillah don zuwa ba abinda yake dan damun irin wannan din ne cewa abu ba dawa ko hanyoyi ko abu daban-daban na ilimi na zuwa amma kuma in ka dubi ainihin gundarin ilimin sai ka rasa shi musamman kuma a ɓangaren addini yadda aka bani labari cewa a irin wannan zaman dama irin wannan abu ake ƙoƙarin ɗaukowa na yi muna ƙwarai ba irin yadda ya dace dama a ɗauko irin wannan zaman ya zamo zama ne na tasifi cikakken tasifi musulmi ya san ina yake da rayuwa ina rayuwa take da shi a matsayinsa na musulmi ba ya zama kawai ya zauna sai yadda rayuwa ta tafi kawai ya bi ta ba matsayin musulmi ai abinda ake bukata ya zama ya rike rayuwar yadda shi zai sarrafa ta zai iya juya ta ba shi ta juya shi ba wanda kuma wannan ba za a samu sai da cikakken ilimi da cikakken tsayawa tsayin daka a daji a misali sai zan kawo a yau sai ka samu ana ta karanta littattafan bidiyo daban-daban tun daga risala askari mutasar ga sunan dai daban-daban amma a yau akwai matsaloli da suke tasowa na rayuwa mu dau babi ɗaya kawai babin tafilis to a yau sai ka je ka zauna da kuma malami ka karanta babin tafilis a kan kawai abu ne wanda ake karantawa ne dan an gaji a karanta ina abin yake a yau a rayuwa sai ya zama babu shi me shi malamin ya sani a game da a bada dokoki ake bi a nan kasar a babin tafilisi tunda akwai hakkundi na dokar tafilisin na hukuma a ajiye ko akwai tsare-tsare na bankruptcy wanda ga sunan daban-daban da har a yanzu ba ana mutum akwai wani ikitirahi na cewa za a yi wasu gyare-gyare a kan dokoki to malamin da zai ɗauko babin tafilisi a motarsa ya karanta ina yake da abin da yake gudana a rayuwa ko ko shi an yi shi kawai don ya karanta Allah ya bada albarka abin da aka karanta a tashi a watsa shi kenan ɗalibi ya karanta malami ya karanta da shi kenan an gama me zai bayar gudunmawa a rayuwa me musulunci yake so ya dora mutane a kai mu dole sai mun dawo mun sake binciken wannan a dokoki da muke da su misali na kamfanonnuka dokar da tun 1990 aka yi dako menene a ciki ya hannun riga da dokokin musulunci a kan shirka muna da an dokar tun 1990 yau wajen shekara 33 da yin ta amma ta wasu gyare-gyare to amma a gyare-gyare da gaba ɗaya da ita asalin ta ɗin da aka yi to ina take da dokokin musulunci a kan babobi na shirka akwai nau'i daban-daban na shirka a addinin musulunci wanda addinin musulunci ya yi da su kuma mun tabbatar a matsayin mu na musulmi cewa addinin musulunci nan dai asali sako ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma sako ne wanda babban abin da ake bukata daga gare mu a matsayin mu na musulmi ya zamo a kan haka muka tafi da rayuwar mu kuma Allah yayi mana alƙawarin cewa matuƙar haka zamu tafi da rayuwar mu, to duk wani rikici ma za mu iya samun warwarewa, domin mun ba tsaro kowa muka dawo da tsarin Allah a nan cikakken warwarewar take warwarewar duk wasu matsaloli su. To amma a yau da za ka je wajen malami wanda yake koyar da babin shirka ko babin kirara ko sauran babobi dai wanda suke bayani a kan wasu nau'o'i daban-daban na shirka, kai masa tambayoyi a kan dokar da ake amfani da ita a ƙasar nan a kan kamfanoni, wanda shi ne abin da yake koyarwa shi ne shirka, sai ka tarar da baɗaya bai san wannan ba. Shi ya sa muna zaune ga inda duniya take tafiya, mu kuma ga abin da muka riƙe, mu kanmu ɗin ba aiki muke da shi ba. In za ka sai shi a kamfani ko za ka wani abu, dole tsarin da hukuma ta ake yi dole shi za ka tafi a kai, ko za ka kafa kamfani ko kai waye, dole sai ka yi rijista da hukuma, sai kuma wannan kamfanin naka ya dace da dokokin da ita hukuma ta dora, a sannan za ka iya yadda ta yi ma rijista. To a wannan dokokin da Allah waɗanne ne suke daidai da mahanga ta addinin musulunci, wanne ne suka hannu riga da mahanga ta addinin musulunci? Shi yasa a irin nan dole a ƙara himma a kan wanda ake yi irin waɗannan matsalolin, a rinda zaburo su ana gabatar da su a al'umma, musamman a irin wannan wakaci babban abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata ni'ima da muka samu sababin sa ne daga gare shi ne. Allah shi ne kaɗai mai ni'imtawa, amma dai daga sababin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, da Imam Shafi'i yake bayani a farkon littafin sa na Risala. To babban ni'ima da muka samu daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ita ce shiriyar da ko kawo mana shiriya, wanda in mun yi aiki da ita za mu kai ko ina duniya za ta yi kyau, lahira za ta yi kyau. Yanzu dan uwa da yake ta samu yake bayani yake fada cewa ai da ayar aya ta Qur'ani wanda take fada duk inda ka ga wata banna ta zo, to ayyukan mutane ne suka kawo zaharar fasadu bil bar wal bal bima amata illa ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة إني ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تو يا زاي يا زو من ساعة غبا يوم الجوا دو سزار سزار لا رأيوا يداو دسو كتمني الله سبحانه وتعالى وندا أكلا هل أنت قبل أكيم كاتا لتقريما عن الأبوبيب musan tsarin da ita rayuwar ta zo mana da shi. Yanzu misali a ka samu malami yana koyar da babobi daban-daban wanda suke magana a kan shirka, tunda shirka ita kanta tana da babi, akwai wasu nau'o'in na shirka irin su musaƙati su kirara su ne, duk wannan shirka ce, nau'o'i ne na shirka. To kai musu tambaya da Allah wai dokar kamfani ta Najeriya sashe nawa take da shi, sai zo kuma wannan dokar ce a kanta ake tafi da rayuwa. Shi yasa shi nasa ya zama abin a burɗa a karanta, amma a rufe an gama kenan. To dan Allah, Allah ya aiko mana da tsare-tsaren da ya dan kawai mu karanta mu rufe. Malamai da suka ta ijtihadi din daga sahabbai zuwa tabi'ai zuwa bayyanan malamai ijtihadi irin su Imam Abu Hanifa irin su Imam Malik da abin da suka yi sun yi ne dan kawai a karanta a rufe, ko a ce an ko an yi ko ba a yi ba a ce an karanta a rufe, an yi ne dan a tafi da rayuwa a matsayin na musulmi. To idan ba ka sani ba duniya ta yi nan, kai ka yi nan, kuma da sunan ana jagoranci a addinin musulunci, to yaushe za a gyara, yaushe za a gyara? A yau din nan a ce a majalisa ta ƙasa ta gayyaci malamai na musulunci, yara ku zo muna so mu gyara ne a dokar nan, kamfani and allied matters act, muna so mu gyara ne, wata shawara za ku bayar? Karshen da asan da ne za a ce ba za ku ina kundin yake mu karanta ba mu san shi ba, ba mu san shi ba, ma'ana rayuwa ta yi wani waje mu yi wani waje da ilimin na wanda da wannan za mu samu mu kai ga abin da ake so mu kai. Dole rayuwa sai an yi gwagwarmaya, sai ka tsaya wata manufa kake so ka gabatar a cikin rayuwa, sai ka tsaya wata hanya kake so ka ga wannan manufar ta kamata ta samu shigowa a cikin rayuwa, har ya zamo ana tafiya a kanta don abin da ake bukata ya zamo ya samu. Shi yasa Alhamdulillah, wannan ina kawo misali ne akan yadda ne munna ga wannan tsari da aka ce ana gabatarwa a wannan waje. Allah ya taimaka, Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da hankalinmu mu gane cewa mu dinnan aƙalla in rayuwar wani ba a hannunmu take ba, to amma rayuwarmu a hannunmu take. Abinda nake nufi da wannan, ina nufin cewa dole muna da dama, ko dole a babu damar cewa mu tafi da rayuwarmu ta hanyar da nake ganin ita ce mafita gare mu. Ana da cewa ai yanzu zamani ne na demokuraɗiyya, babu babu demokuraɗiyya take bayarwa shi ne a kyale ka ka fidda rayuwarka ta hanyar da kake ganin ta fi zamowa mafita a gare ka. Idan a yau a duniya za a ce ƙarƙashin ‘yancin ɗan adam, in aka ce ƙasa za ta hana wasu ɗan ayyuka na ɓanna, za a tayar mata a kan cewa tana so ta daƙe ne ‘yancin ɗan adam ne. To don Allah, mu dan mun fito da tsare-tsaren da muke so a ce a kan haka kasuwancinmu suke tafiya ko wasu mu'amalolinmu, za a ce za a hana mu ne? Idan za a ce an ba da dama a auren jinsi da jinsi ko abin da ya kamata wannan, akan cewa ai wani ɓangare ne na ‘yancin ɗan adam. To mu kuma muka ce a ba wannan ɓangaren ba, ɓangaren kasuwancinmu da harkokinmu ga irin tsarin da muke so mu, saboda sai mun bi wannan ne zuciyarmu za ta kwanta, sai mun bi wannan ne zai zama mun amsa kiran Allah tabaraka wa ta'ala, sai mun bi wannan ne a iyaka yaddanmu da ta kankancewa mu, sannan duniyar tamu za ta gyaru, sannan duniyar ga lahiran ma kuma saurari kyakkyawan makoma. Akwai wanda zai ce mun yi ba daidai ba? Inda ake da'awar demokrasi din gaskiya ne, inda ake da'awar demokradiyya din gaskiya ne, to amma in ba mu sani ba ba, in mun zauna mun kasa wani katabin yadda ko da kar kiran mu aka a yau ku zo da Allah ana so a gyara dokar tafiye bankruptcy a Najeriya, kuna da shawarwari da za ku ba ku musamman kundin ba, ina kundin dokokin yake, a sashi nawa ne a cikin wannan, wanne ne a ciki gaba ɗaya bai dace da addininmu ba, wanne ne a ciki ya dace da addininmu ba mu sani ba, shi ya sa an yi kuskure babba, shi ya sa wajibi ‘yan uwa mu dawo mu fahimci rayuwa duk inda rayuwa take, kan mu ɗauka dole a yau za mu rayu rayuwa ta shekara 1000 da ta wuce, ko ta shekara 500 da ta wuce, ko ta shekara 100 da ta wuce, kai ko ta shekara 50 kai ko ta shekara 1 da ta wuce ta riga ta wuce, shi ya sa dole rayuwar yau za mu fuskanta don kuwa cikin ta muke, duk irin yadda muke ganin waccan rayuwar da ta wuce ta fi ta yau, to amma dai ba waccan din muke ba, za mu zauna kawai mu ne wa waccan rayuwar kira ne ne mu ta mu kuma wani abu a take ba, ai abin da ake bukata da ɗan adam a gan me yayi, wata hoɓɓa sa yayi a rayuwa shi a kansa a rayuwarsa don ya ga ya gyara rayuwarsa, don ya ga ya gyara duniya. Allah inda ya faɗa mana wa kulli amalu basayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna kuma turaduna ila ahli al-ghaib wa shahada fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, shi yasa inda tsayawa za mu tsaya da ka kai ko wasu dokoki ba da gwamnati ko za a ce majalisar ƙasa ta yi, sai mun zauna mu mun sake fitar da su a tsarin musulunci ya zamo ga wannan na ƙasa ga namu na musulunci, yadda mu in rayuwar da muke bukata ne wannan za a ɗauka a aiki da shi, sai a duba Allah na ƙasar wuri nawa ne ya dace da namu, wuri nawa ne bai dace da namu ba, an san matsayinmu, mun san ya rayuwa take tafiya, me ake mana a cikin rayuwa, me za mu a cikin rayuwa ya zamo mun gyara ta, shi yasa ba so nake in daɗe ba, wato ƙauna wallahi ina ƙaunar zuwa wajen nan shi ne dalilin babba da ya sa na zo ɗin a cikin wasu kuzurai daban-daban, wallahi nake wanda sai dai a yi muku afuwa, da san da dai yadda na fara faɗa a ce na zo da daddare ma na nan ce shi ne mafi muhimmancin taruwar da ake, amma babba abin da nake roƙo wajen Allah subhanahu wa ta'ala masu shirya wannan zaman Allah ya ƙara taimaka musu, Allah ya ƙara fahimtar da su irin abin da za su ringa fito da shi don al'umma, don ya zamo rayuwar da ake rayuwa ce ta ya za a yi a tafi da komai bisa tsarin da addinin musulunci ko a tafi da abin da aka samu damar tafiyarwar a kan tsarin addinin musulunci ba inda zai zai dukkanin wato wajibi mu fahimta shine Allah ya kawo mu wannan duniyar ne don kome mu tafi da shi bisa tsarinsa don kome mu tafi da shi bisa tsarinsa subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya kara taimakawa wannan zama Allah ya kara karfafa shi a yi mun yanka a sassa Allah ya kara taimaka musu Allah ya kara jagora dukkan malamai wanda aka yawo wannan Allah ya jaddada da rahama a gare su wanda tun ina karami nake zuwa nan gidan shin malam Haruna tun yana malamin hakimi a Mindibir ya koma malamin hakimi a Zakirai duk sannan ina zuwa wajensa har da gabarin koyaushe na mindi tarukan da ake a can yakan halarta alhamdulillah Allah ya jaddada da rahama gare shi Allah ya jaddada da rahama ga duk waɗanda aka yi jagorori manya na addinin musulunci a wannan unguwa mai albarka wanda yanzu suke riƙe da irin wannan matsayin na magabata Allah ya ƙara taimaka musu Allah ya ƙara ɗaukaka gidajen Allah ya ƙara ɗaukaka duk inda aka ce an gani za a tsaya kula da bayan Allah a koya musu abinda Allah yake a koya musu shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana jagora Allah mai mai jamana والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله